Wato jama'a yau kuma mun zo a Ken Life Radio Ministry saboda mu kawo muku labarin rai. To wato jama'a ni dan wanku ke kawo muku wannan labari. Sannan mu yi addu'a ko dai mu kawo muku maganar Allah. Ina ma Allah roko ya fa maka zunubi, ya gyara maka bukata, ya baka zaman lafiya, ya bari abin da kake yin duka ya zama maka amfani. In kana jin maganar ga Allah, ya bari ya zama maka amfani. Allah kuma ya yafa maka zunubi kaman yanda ka yafa danwayenka zunubansu. So Allah ya gyara maka bukata. Allah ya bude muna zuciyarmu, ya bari mun ji maganansa ya zama muna amfani. Da muna wannan roko da sunan Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Jama'a kaman yanda na sai na ga muku, za mu karanta littafi daga Luke chapter 16, sai mu karanta verses 19 to 31. A wurin za mu ji wani misalin da Yesu ya gora muna da batun wani sarki da ke zauna wani gari da kuma wani talika. To a lokacin Yesu Kristo ya gaya muna kaman akwai wani sarkin da ke zauna a wani gari. To da wannan sarki mai arziki ne kuwa, yana da abin da yake son duka, abin da ke cikin duniyan ga duka yana da shi, ba abin da ke dame shi. To da wannan gari kuma akwai wani talika kuma sunan si Lazarus. Si talikan kuma yana da garin nan bai da komai, ko dai abinci kuma bai da shi. Ya kara zuwa a gidan sarkin mai arzikin a wurin yake ci abinci. Da in ya zo wurin sarkin nan da abinda abincin da ya soran da yake fara a kasa shine yake ci. To da kare kunan sarkin yana fada da su da abincin da ya fara kasa. To wato shine bai dade ba, shine wannan talaka ya mutu te malakai aka kai shi a can aljanna. A wurin gashi yana samu abin da yake so, yana zama da lahiya, yana jin murnyan a wurin nan. Shine bai dare ba, si wannan sarki kuma si kuma ya mutu. Sai ni aka kai shi jahannama. To daga bayan ya daka idon shi ya gain kaman wannan Lazarus da dama da nake a kasa, wannan Lazarus da ke ci abinci da jira na gashi saya aljanna tare da annabi Ibrahim, suna jin dadi a wurin nan. To shine ya cire annabi Ibrahim ya ce masa kaman kage mutum da kai saya da kai a dama gida na yake ci abinci, saboda ka ce masa ina jin yunwa nan ga abani ruwa kadan in saburin sha. To shine annabi Ibrahim ya gaya ma wannan sarki mai arziki ya ce ma ka tuna kaman lo a dan da kake a cikin duniya, abinda kake dama ne kake ji. Ga shi ma yau dai si Lazarus shi ma yana nan, abinda yake dama ne yana ci, kai kuma baka da wani. Da bayan haka bai iya kawo maka wani ruwa ka sha wurin nan. Waɗanda suke nan ga ba su iya su zo wurin da kake nan, da kuma kun da kuke wurin ba ku iya ku zo wurin da muke nga, domin akwai wani ramin da ke tare da mu. Waɗanda suke nan ban suna so su zo wurin ba su yi ko dai suna so ma. Saboda haka ba mu iya mu tamke ka. Ba wanda zai iya baka wani abu wurin nan. To shine sarkin ya ce ma annabi Ibrahim, in dai haka ne ka aike Lazarus ya kai can kasa, ina da iyaye wurin nan, ya gaya musu irin wahalan da nake jin nan. In ba haka ba, su kuma da bayan suka mutu za su zo nan ne. Shine annabi Ibrahim ya ce ma wannan mutum kaman suna da cikin duniya, akwai maganan Allah wurin nan, akwai malumai da waɗanda suke magana, akwai annabawan da ke magana a cikin duniya. Bari su ji, in ba su ji ba, wani ya tashi, wani ya koma daga mutuwa kuma ba za su ji ba. To da bayan haka ya kamata ni da kai mu koya ni mutumin kana da cikin duniya, ba shi kenan ba. Akwai waransu mutane suna da cikin duniya ga suna tama kaman su ni komi, su suke saboda suna da kudi, suna da komin da suke so ni, sun manta da Allah, sun manta da gobe kiyama, sun manta da batun sarya. Dai akwai wani ranan da ke zuwa da aka mutu, akwai wani ranan da ke zuwa da aka sai a gaban Allah, akwai wani ranan da ke zuwa da a tambaye ka abin da kai a wannan cikin duniya. Abubuwan da kake da shi nan, arzikin da kake da shi nan, da kai da a tambaye ka abin da kai da shi. Allah dukan abin da kake da shi na Allah ne, ko abin da kake cikin duniyan ga na Allah ne, kudin da kake da shi na Allah ne, abin da kai da kidda arzikin da ka duka gobe kiyama za a tambaye ka. Da ka nuna ma Allah irin abubuwan da kai da kudin da karfinka, ba arziki ka dai ba, da wayonka, da iliminka, da abin da kai da kanka da kanka duka daka sai a gaban Allah ne a tambaye ka. Wannan mai arziki ya manta da Allah, ya manta da gobe, ya manta kaman akwai mutuwa. Ba mu san, ba wanda ya san ran da zaka mutu. Mutuwa ya iya zo ko wani rana. Ba muka ji batun coronavirus, ba mu sani ba kaman akwai wani abu da zai zo da batun coronavirus ya gwara muna kaman ba arziki, ba mai karfi, ba mai wayo. Akwai waransu da suke da wayo sosai, sun yi abin da za su yi duka ba magani coronavirus. Ka gani, indai ka tama ba Allah ne, in ka manta da Allah ne, bari wannan coronavirus ya tuna ka kama akwai Allah. Akwai wani abu da ba ka yi kai da kudinka, kudi bai ba ka rai, da bayan kudin duka za ka mutu. Akwai waɗanda suke da arziki da yawa suna mutu, talaka kuma suna mutu. Wannan magana ya tuna muna kaman da zaman duniya mu zama da hankuri, sai hankuri. Mu ta ji taushen mutane, mu tai abin da ke da kyau, abin da Allah ke so mu yi, kai mu zama da kai mu abin da muke yi, muke so ne muke yi. Mu ya kamata mu yi abin da Allah ke so mu yi. Wanda ke ji na, ya halinka yake, unguwan da kake, ya mutane ke ganinka, kana tamke wani mutane, ka taba yi wani abu mai kyau ne, ko dai saboda kai kana da abin da kake so ne, baka ba irin baka so ka tamke wani. Wani na cikin wahala, ba ruwanka da mishi, haka ne halinka yake. Ka yi tunanin wannan mutumi, shi sarki ne da kuma mai arziki ne, da bayan mutuwa bai kai da komi ba, ya bar duka a nan a ƙasa. Haka ne ko duka mu da mu kai, da mu bari abin da muke da shi duka gashi a can jahannama nyunga na jinsa, ba magani, ba abinci, ba ruwa a sha. Sai yana roƙon Lazarus ya bashi ruwa kawai ya sa, amma wanda zai yi bashi, ba wanda zai yi bashi ruwa ya sha. A wurin in bayan mutu ba shi kenan ba, da bayan ka mutu kuma baka yi ka tuba da zunubanka, yanzu ne ya kamata ka yi. Amma kana da karfi yau, ka yi wani abu mai kyau da shi. Kana da wayo ne, ka yi wani abu mai kyau da shi. Kana da kuɗi ne, ka yi wani abu mai kyau da shi. Kana da abinci da yawa, ka taimake wani. Haka ne Allah ke so mu zauna da juna, haka ne Allah ke so mu zauna. In kana tama kai kana da saboda kudinka, kai ka yi abin da kake son duka, to akwai wata rana na zuwa baka yi ka yi abin da kake son kuma. Mutuwa dai zo ya kusa ma da mu, domin ba mu sun ran da za mu mutu ba. Maganan Allah na gwara muna yau, masu ji na, sai ka tuba da zunubi. In dai halinka haka yake kai, ka tuba da shi. Allah dai kullum in ka zo wurin Allah zai maka gafura ne, yana jiranka ne. Yesu Kristo si yana jin taushen mutane, wanda za ka zo wurin shi duka ka yi tuba da zunubanka, zai ji maka taushe ne. wanda zaka zo ka ce Yesu Kristo ni dan Adam ne ina da zunubi na sani saboda zunubi ka zo cikin duniyan ga nayi maka tuba ya fe ni zunubana duka zai ji maka taushe ya fe maka zunubi da bayan haka daka zama mutumin cirici daka zama mutumin mai kyau ne da bayan kai wannan addu'a sai ka bar sata ka bari abin ilin halin da bai da cion duka sai dai ka bari bari abubuwan da ba cion duka da ka bari wanda ke jina kafin Allah ya fa maka zunubi ya kamata ka yi wani addu'a guntu tare da ni ni wani ina da zunubi na sani kuma saboda zunubi ka zo cikin duniya ina maka roko ne ya fe mini zunubana duka na bude maka zuciyana shika ta zama tare da ni na bude maka rayuwana shika tare da ni kayi amfani da ni kayi amfani da abin da nake da shi duka na baka anya yau na wannan roko da sunan Yesu Kristo amen hallelujah da bayan kai wannan addu'a Allah ya yi maka gafara ka zama mutumin sabo ne kai abubuwa da kai da kyau bari sata bari abin da kake yin ba cion duka don Allah bari to jama'a mun ga munan inda akwai wani abin da zaka tambaya ne ga namba na sai ka kira ni 0249251594 0249251594 Watan jama'a assalamu alaikum.